This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da Niya ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da
Sarfila Hashim Gumel. Ga kuma kanin labaran. Gwamnati Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da faɗan da ake a jihohi biyu na arewacin Sudan ta kudu da kuma watsi da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka yi. A yau Litinin ne kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi imanin cewa mayakan Iraki masu goyon bayan gwamnati da cewa za su iya ƙara ƙwato babban birnin Ramadi daga hannun ƙungiyar ISIL. Sakataren harkokin wajen Amurkan John Kerry ya haɗu da shugaban Koriya ta kudu.
To, kanin labarin kenan. Bayan kun gama jin labarin duniya, za ku ji nasarar da rundunar sojan Najeriya ke ci gaba da samu akan 'yan Boko Haram. Akwai kuma rahoto akan sace-sacen mutane da ake ci gaba da yi a jihar Ekiti. Kuma, kamar kowace ranar Litinin, Yusuf Harande zai gabatar da ilimi garkuwar ɗan Adam.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da faɗan da ake a jihohi biyu na arewacin Sudan ta kudu da kuma watsi da yarjejeniyar tsagaita wuta wadda gwamnatin da 'yan tawaye suka rattaba hannu tun farkon shekarar da ta wuce. A wata sanarwa da ya gabatar a daren jiya Lahadi, kwamitin ya ce rashin bin dokar sojojin gwamnatin suka yi ya tilastawa mutane sama da 100,000 gujewa gidajensu har da kawo cikas ga masu aikin jin kai a yankin. Kwamitin ya kuma ga laifin 'yan tawayen kan harin da suka kai a garin Malakal da ke can jihar Nil. Ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka na ƙoƙarin shiga tsakanin rikicin da ake tsakanin gwamnatin shugaban ƙasa Salva Kiir da 'yan tawayen da ke goyon bayan tsohon mataimakin shugaban ƙasar Riek Machar tana mai cewa tana matuƙar baƙin ciki kan tashin hankalin da 'yan tawayen suka yi a Malakal. Ƙungiyar ta ci gaban ƙasashen gabashin Afirka ta IAD ta yi kira ga ɓangarorin biyu da su biyar jejjenar da suka ƙulla don samun hanyar lumana da za ta kawo ƙarshen tashin hankalin.
A yau Litinin ne kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ya yi imanin cewa mayakan Iraq masu goyon bayan gwamnati za su iya ƙara ƙwato babban birnin Ramadi daga hannun 'yan ƙungiyar ISIS. Da yake magana bayan kwana ɗaya bayan da ƙungiyar ta bayyana samun nasarar ƙwace yankin na Ramadi, John Kerry ya ce wannan wata dama ce kuma yana da ƙwarin gwiwa cewa cikin 'yan kwanaki masu zuwa za a samu nasarar ƙwato birnin. Jami'an ƙaramin hukumar yankin sun ce faɗan da aka kwashe kwanaki uku ana gwabzawa ya yi sanadiyar mutane 500 a can birnin mai tazarar kilomita 125 yamma da Bagadaza babban birnin Iraki. Firayim Ministan Iraki Haida al-Badi ya yi kira ga mayakan sa kai da su danzazo zuwa cikin birnin don taimakawa. Ya zuwa yau Litinin an ba da rahoton isowar mayaka masu yawa zuwa yankin wanda ya zamanto yankin da Amurka da ƙawayenta suke ta kai hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan mayakan ISIL ɗin tun makon jiya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ƙi ta tabbatar da ikirarin da ƙungiyar ta yi. Tana cewa akwai shakka, amma wasu ciki kuwa hadda mai magana da yawun gwamnan Anbar na cewa sojojin gwamnati na arcewa daga birnin.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya haɗu da shugabar Koriya ta kudu Park Geun-hye da kuma ministan harkokin wajen ƙasar Yoon Bum a babban birnin Seoul domin tattauna batutuwan tsaro da kuma batutuwan da ke tsakanin Koriyoyin biyu. a wani taron manema labarai shugabannin suka yi bayan taron na yau Litinin, Kerry ya ce Koriya ta Arewa ba ta kai kusancin iya hada makaman nukiliyan ba da zai sa Washington ta fara magana a kai ba. Ya kuma kara da cewa ya zama dole a kara matsawa Pyongyang lamba. Majalisar Dinkin Duniya da ta saka wa Koriya ta Arewa takunkumi masu tsauri kan matakan kan makamanta masu linzami da kuma gwajin makaman nukiliyar da ta yi. Haka kuma Kerry ya ce akwai yiwuwar a gabatar da Koriya ta Arewa a gaban kotun duniya idan ta ci gaba da tauye haƙoƙin bil'adama kamar yadda take yi a yanzu. Jiya Lahadi, Kerry ya gana da shugaban ƙasar China Xi Jinping a Beijing. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin waje ya ce sun tattauna kan haɗin gwiwar raba kuriyoyin biyu da nukiliya, sun kuma cimma daidaito kan ci gaba da matsawa shugaban Koriya ta Arewa lamba.
To da ƙarshe kuma da safiyar yau Litinin, jiragen ƙasa na kamfanin Amtrak suka koma ga yin zirga-zirga a jihohin Arewa maso gabashin Amurka da suka hada da tsakanin birnin Boston da New York da kuma nan birnin Washington DC. Wannan ne karan farko cikin kusan mako guda da jiragen suka fara zirga-zirga bayan mummunan hatsarin da ya auku a birnin Philadelphia. Shugaban kamfanin jiragen ƙasan da ake cewa Amtrak, Joseph Boardman, ya ce kamfanin ya yi ta yin aiki ba ji ba gani don ganin cewa jiragen sun koma ga yin zirga-zirga bayan mummunan hatsarin da ya faru a daren Talata da ya wuce, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane takwas da raunana sama da mutane mai tan. Labarin duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan Najeriya tana ci gaba da kokarin murkushe 'yan Boko Haram a dajin Sambisa, domin kuwa har ta samu nasarar lalata sansanonin 'yan Boko Haram ɗin guda goma. Akan haka na tuntubi mai magana da yawun rundunar soja Kanal SK Usman domin ya yi min ƙarin haske akan wannan nasara da suka samu, inda ya fara da cewa
a kaman yadda muka turo sanarwa jiya ranar Asabar, sojojinmu sun kai farmaki ko kuma a ci gaban kai farmaki da suke ma 'yan ta'adda na Boko Haram a dajin Sambisa. An yi samun nasara, an tarwatsa wasu sansanoni har guda goma a cikin wannan daji. An kuma cikin wanda ya rubuce a cikin waɗannan sansanoni shi ne wanda ake kira Dura Camp, wanda an yi gumurzu ba kaɗan ba kafin aka samu aka tarwatsa shi. Sannan kuma akwai wasu musamman guda hudu a wajen Kizza, wanda da ya san wannan daji na Sambisa akwai ɓangaren Kizza. Akwai wasu sansanoni guda hudu. Sai dai kuma abin da kai ci mun yi asara wani soja guda daya, kuma guda biyu sun ji rauni. Dalilin kuwa rasuwar shi ne wasu da mabamai da suka dasa. To amma baya ga wannan kuma an sami makamai da dama, musamman ma waɗanda suke tare da bindigogi a motoci, waɗanda aka ɗora masu makamai masu sarrafa kansu, sannan kuma da motocin su ke na 'yan ta'addan. Kuma kashe da dama daga cikin su 'yan ta'addan, wasu kuma sun gudu da raunuka. Amma suka aka kuma yi masu ƙofar rago a wajen ɓangaren Bitta da Tiskore can Kiskeru can iyakanmu da ƙasar Niger.
To Kanal, kun samu kun kubutar da wasu, kuma kuna da adadin yawan su 'yan tawayen da aka kashe?
Da ajiyanin gaskiya, 'yan suwa jiya har zuwa yau da safe ana nan ana ta tsara gawawwakin nasu. Da zan iya ce miki ga adadin iya gawawwakin da aka samu ba, amma gawawwakin suna da dama kwarai da gaske.
To game da ko an samu an kubutar da wasu fa, akwai wanda aka kubutar?
A tukunna har yanzu ana nan ana tara bayanin mutanen da aka kubutar da kuma mutanen da suka ji ciwo.
To a wannan sumaman da kuka kai da kuka lalata sansanonin nasu guda goma, akwai waɗanda aka ceta ɗin kenan? To, ya zuwa yanzu kana iya yin hasashen cewa idan Allah ya yarda za ku iya murƙushe su ‘yan Boko Haram ɗin kafin ranar 29 ranar da za a kafa sabuwar gwamnati kamar yadda shugaba Jonathan ya alƙawari?
Ana nan ana ƙoƙarin haka.
To, Allah ya bada sa’a.
Lamin su ma'amin, na gode.
Soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin hunku. Don hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi. Gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce mutu Allah sosai su bindige kasu barka. Masu cin mutum hanna man ai har ƙashe shi sai sun taune. Allah ba maza kuma sa'a.
Haka ne ɗan maraya. To, waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ci gaba da sace mutane domin garkuwa da suna ci gaba da tada hankalin jama'a a jihar Ekiti har ma ta kai jallin da ake zargin gwamnan jihar Ekiti ɗin da nuna halin ko oho da matsalar sace-sacen mutanen da ake yi a yanzu. Duk kuwa da alƙawuran magance matsalar da aka ce za a yi fiye da mutane goma, wato a kusa an sace fiye da mutane goma cikin kusan makonni biyu. Wakilinmu a birnin Lagos, Babangida Jibrin, ya aiko mana da rahoto kamar haka.
Sace mutane fiye da 7 da aka yi a ƙarshen mako shine na wasu mata guda 3 da mazajensu da kuma yara. Kodayake daga bisani masu garkuwa da mutanen sun sako mazaje 3 da kuma ƙananan yaran. Sai dai kuma har yanzu babu duriyar matan guda 3 da suka yi awon gaba da su. Yanzu haka dai akwai tsohon shugaban asibitin koyarwa na jami'ar Ekiti da matarsa da kuma wata malamin jinya da malamin jami'ar Obafemi Awolowo da su ma yanzu haka suke hannun masu garkuwa da mutanen kuma babu duriyarsu. Tuni dai shugabannin dattawan jihar suka fara ɗaura laifin sace-sacen mutanen akan gwamnan jihar Chief Ayo Fayoshe, wanda ke fuskantar tsigewa daga 'yan majalisun jihar na jam'iyyar APC. Sanarwar lauyan mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da ke nan Lagos, Femi Falana, ya zargi gwamnan da gazawa a wata sanarwa da ya raba manema labarai a nan Lagos. Yana mai cewa gwamnan shi ne za a zarga da ɗorewa 'yan bindiga da sauran 'yan ta'adda a jihar Gindi, inda ake ba su kariya daga gwamnati. To, koya al'ummin jihar ke ji game da halin da ake ciki yanzu a jihar? Comrade Nuhu Lawal na kungiyar matasan Hausawa a jihar ta Ekiti ya mun ƙarin haske.
Mu muna tagazan da kanmu, duk wanda zai fita nema daga wani zuwa wani wuri yakan sanar da 'yan uwansa wanda ya bari cewa su shi ga inda za shi ga abin da zai kai shi, saboda an san lokacin da yake dawowa. In lokacin ya yi bai dawo ba, lokacin ya dan gusa bai dawo ba, su san inda za su neme shi da sauransu. Wannan yana ɗaya daga cikin matakin da aka ɗauka na sanar ma sauran 'yan uwa ko ɓangaren kasuwan da wani mu'amala nashi, kuma dai wani abu dai nashi da zai kai shi dai daban, ya tabbatar da ya sanar kamin ya wuce. In ba a gan shi ba a san inda ya je.
To, sai dai a ɓangarensa gwamnan jihar ta Ekiti Ayo Fayoshe ya ce tuni ya rubuta babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Solomon Araise takarda na neman inganta tsaro a jihar da kuma ceto wanda aka sacen ba tare da an halaka su ko kuma raunata su ba. To, kowane mataki al'ummin jihar ke fatan ganin gwamnatin jihar ta ɗauka domin magance wannan matsala. Ga dai Comrade Nuhu Lawal.
Yanda suka yi ƙarfi duk ya ƙoƙarin su na ganin cewa waɗannan miyagun mutane sun dakatar da su daga ainihin a wannan sace-sacen mutane da suke yi. Kuma ya muna kira ga gwamnatin wannan jiha da su yi gaggawan ɗaukan mataki, saboda ba mu sani ba cewa abin da za su yi yau shine ya yi muni bisa ga abin da suka saba yi da. Saboda haka ga gwamnatin Ayo Fayoshe, ina neman gwamnan jihar Ekiti da ya tausaya ma al'ummar jihar Ekiti, musamman mun zaki wanda ya zamanto neman abin da za mu ci ya kawo mu.
Duk ƙoƙarin da na yi domin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar ta wayar tarho game da wannan matsala ya ci tura. Sai dai wata majiya ta shaida mani cewa hukumar kula da 'yan sanda ta ƙasa ta yi wa kwamishinan 'yan sandan jihar sauyin gurin aiki, abinda mazauna jihar suka ce ya baiwa masu sace-sacen jama'an damar cin karansu babu babbaka. Tuni dama 'yan majalisar dokokin jihar na jam'iyyar APC su 19 suka zargi gwamnan da wani yunkuri na sace wasu daga cikinsu domin hana su samun rinjaye na tsige shi daga kan mukaminsa. Babangida Prem, murya Amurka daga Lagos, Nigeria.
Sauraro kada amince da cewa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne, lokaci yayi da zamu gabatar da ilimi garkuwar dan Adam.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba. Allura mai ilimi shike mu.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yusuf Aliyu Harandani ke jan raga mashirin ma a yau daga nan birnin Washington DC. To masu sauraro da wannan la'asariyar, idan dai ba ku manta ba, a makon da ya gabata kun fara jin kaɗan daga cikin tattaunawar mu da ministan ilimin Najeriya mai shirin barin kujerar Malam Ibrahim Shekaru, inda yake bayani akan makasudin zuwan su nan kasar Amurka. A bayan kwanaki kaɗan suka rage ma gwamnatin su ta shuɗe. Na nemi ministan da ya bayyana ma al'umman Najeriya wani irin ci gaba aka samu a ɓangaren ilimi a ƙasar tun daga hawansu mulki har zuwa gashi yanzu da suke shirin barin mulki. To a yau dai za mu ɗaura daga inda muka tsaya a makon jiya.
Kashi na ɗaya, mun riga mun san da cewar su al'umman Najeriya su ne alƙalai. Su za su zauna su ga abin da ku kuka ce kun yi a gwamnatance. To a takaicen kashi da ɗaya, wani irin ci gaba ne za ka iya gaya ma 'yan Najeriya wanda gwamnatinku ta samar, su kuma 'yan Najeriya su duba su ga eh da gaske ne wannan abu koko shaci faɗe ne?
To ina gani akwai ɓangarori kaman guda biyu ko uku. Na farko, bari mu fara daga ƙasa. Ilimin da ake kira primary zuwa secondary an ƙara yawan makarantu. Akwai matsala da ta dami dukkaninmu, musamman a arewacin Najeriya, na karatun makarantun tsangaya wanda a jihohi daban-daban mun ba wannan ɓangare muhimmanci kwarai da gaske. Gwamnatin tarayya ta shigo cikin maganar makarantun nan na tsangaya, a ba da tallafi tsari akan abin da jihohi suke don yaran nan namu da suke makarantun nan na tsangaya su ma su ci gajiyar ilimi mai amfani. Ba a samu wannan ba sai a wannan gwamnati za ta. An gina makarantun tsangaya kusan 130 a ɓangarori daban-daban a jihohi daban-daban a nan arewa. Kuma alhamdulillah ɗalibai sun fara halartar waɗannan makarantu ga wannan cigaban. Na biyu, an bubbuɗe sababbin makarantun technical education na federal da dama. In ka zo ilimi na gaba da secondary, an ƙara jami'o'i guda 13 sababbi. Kowannensu aƙalla a yanzu ba za su rasa ɗalibai tsakanin 1,000 zuwa 2,000 ba. An ƙara polytechnic makarantun kimiyya guda 4 sababbi wanda kowannensu aƙalla ba za su rasa ɗalibai 1,000 zuwa 2,000 ba.
To ranka shi daɗe, bari mu sake koma ita wannan magana da kai ta tsangaya. A iya bincike da na gudanar daga shekarar da ta gabata zuwa wannan lokaci da muke ciki, na binciko waɗannan magarantun tsangaya da kuke ikirarin cewar kun kirkiro, ko in ce gwamnatin mai shuɗiya take ikirarin ta kirkiro, wanda kuma na samu aƙalla ba aka sara ba a duk waɗannan jihohi da aka kirkiro waɗannan makarantu. Akwai inda aka fara gini ba a ƙarasa ba, akwai inda babu ɗalibai, akwai inda makarantun ma babu su, alhalin an ce an ware kuɗaɗe. Din na bibbi ciko waɗannan makarantu wanda zan iya in baka misali kamar yanzu mu dauki Funtuwa a jihar Katsina. An kirkiro wannan makaranta, an gina ta, akwai dalibai a makarantar nan amma babu kayan karatu. Bari mu koma jihar Adamawa. An je an fara gina wannan makaranta, ba a ma yi ko rabin aiki ba, amma yanzu ɗaliban nan akwai ɗalibai sun kai kusan guda 20 da wani abu, sai aka kai su wata makarantar primary, aka ɗauki ɗazuzuwa guda biyu. Nan ne ɗaki ɗaya ya zama na gurin kwanansu, ɗaki ɗaya kuma gurin karatu. To a takaice dai abin da nake so nuna nan shine iyakan bincike da muka gudanar ya nuna cewar wannan makarantu da ake ikirarin an kirkiro na tsangaya, gwamnati tana faɗe ta yi su, amma a zahirance al'umma ba su gansu ba. To me zaka ce dangane da wannan?
Wato ni abin da zan ce shine, na farko kamar yadda ka ce za a iya samun matsaloli, ka yi samfulin wasu gurare da kake gani, akwai wa'anda kuma na tabbata in da ka bi su daga cikin wannan guda 100 da 'yan kai. Ko yanda suna nan da malamansu da ajujuwa da yara suna karatu, akwai wa'anda akwai matsalar karɓuwa na karatu. Wato abin da muke ƙoƙarin yi ma shi ne, idan gamban ta shigo ciki kar ka manta abu ne ba wanda shekara da shekaru ba a shigo cikinsa ba sai yanzu da ka sani. Ana buƙatar haɗin kan jihohin nan. Abin da ma nake ta ƙoƙarin yi shi ne, su kwamishinonin ilimi mun yi mitin su kusan sau biyu. Muna nuna musu cewar makarantun nan ba wai na federal government ne za ta ci gaba da tafiye da su da tsoriyinsu da waye ba, a tallafi ne aka zo da shi. Wato tsarin shi ne gradually za a yi handin over zuwa ga jihohi, su suka san wannan lunguna su ne za su tanadar musu da malamai. Wannan wata gudunmuwa ce daga federal government da a nuna alƙiblar buƙatar shigowar gwamnati, wanda nake cewa musu ya bi laƙi a shekara da shekaru ba a shigo ciki ba, yanzu an shigo cikin tallafin. Kuma duk wani abu da ka fara shi samo tunda za ka samu matsaloli. Akwai guraren da an yi makarantun, amma jihohin da ake makarantun su ne ya kamata su ɗauki nauyin wayar da kan mutanen da ake makarantun domin su yadda su gane tsari ne da ba zai cutar da karatun da ake da na Qur'ani din na wa'annan tsangayi. Kilan ne zai jihohi sun shigo ciki sun gamsu, kuma wasu jihohin ma sun yi nisa kafin ma federal government ta shigo ciki. Abu ne na shekara da shekaru ka zo ba za ka iya warkar da shi cikin lokaci ƙanƙani ba. Akwai ƙalubale mai yawa, ana buƙatar haɗin kan gwamnatocin jihohi, ana buƙatar haɗin kan su malaman da suke tafi da makarantu, ana buƙatar haɗin kan al'umma da suke da 'ya'yansu a waɗannan tsangayi. Duk su gane sai an haɗu gaba ɗaya a gane cewar tsarin da aka yi da shi fa ba tsari ne da zai rusa wancan karatu na Qur'ani da muka gada iyaye da kakanni ba, a tsari ne na za a zo a inganta tsarin karatu domin ya yi daraja, ya yi amfani, kuma su yi gogayya da sauran fannoni na ilimi a duniya. So ba mamaki kamar da ka ce akwai guraren da har yanzu za mu ga matsaloli. Akwai guraren da an yi makarantun ma jihohi, wasu ko saboda siyasa, wasu saboda rashin kulawa ba su taken over waɗannan makarantu ba, wasu an yi bikin buɗe su. Malaman da ɗaliban ba wanda ya koma daga jihohi ana kula da su sun tarwatse sun koma inda suke kasa su. Ta duwa da matsaloli ne wanda suke mun san da su, kuma ana bibiyar su state by state, ana ƙoƙarin faɗakar da su.
Masu sauraro, iyakacin shirin kenan a yau, sai kuma makon gobe da yarda Allah ku ji ƙarashin wannan tattaunawar tamu da kuma wasu shawarwari da ministan ilimi ya ba ma sabuwar gwamnati mai zuwa. Muna fatar Allah ya sa waɗannan saƙonni su kai ga waɗanda aka yi don su, da fatar al'umma su ma za su yi nasu ɓangaren don ciyar da ƙasar gaba. Yanzu a madadin ministan ilimin Najeriya, Malam Ibrahim Shekarau, da kuma sauran abokan aikinmu da suka ba da tasu gudunmawa wajen haɗa wannan shirin, sai Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.
Bissalam.
Madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email.
Yanzu zamu fara ne da sakon Badamasi Aliyu Rijal Lemo Kano, wanda ya ce, gwamnatin jamhuriyar Nijar, muna jajanta miki bisa ɓullar cutar sankarau a ƙasar, da fatan Allah ya tsare nan ya kuma kare afkuwar hakan nan gaba, amin. Babu shakka yadda man fetur ya yi tashin gwauron zabi a Najeriya, wato a daidai lokacin da za a rantsar da sabuwar gwamnati, abin kunya ne ga gwamnati mai barin gado daga mai nasara na sarafuntuwa. Sai kuma sakon Hafizu Larabi Gusau, wanda ya ce, assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika harin da Saudiya da kawayenta suke kaddamarwa akan Yemen ba ƙaƙƙautawa, ya kamata su yi taka tsantsan da fararen hula kada garin neman ƙiba a samu rama. Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe cewa, assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bani dama na jajanta al'umar garin Damaturu ta jihar Yobe sakamakon tashin wani bom a ranar Asabar a wata tashar mota wanda har yi sanadiyar rasuwar mutane da dama, da fatan Allah ya kare gaba. Sai kuma sakon Hasiya da Halima Buba mai gora gashuwa, wanda suka ce, taron ministocin tarayyar Turai akan ƴanci rani, Allah ya sa kulliyar ta biya kuɗin sabulu kuma su yi adalci wajen yanke hukuncin kwasar ƴanci ranin. Daga ƙarshe sai sakon Ciro mai turare Dumje jihar da magaran jamhuriyar Nijar, wanda ce, salamu alaikum muryar Amurka, ya kamata masu rabon sange a ƙasa ta Nijar su yi gaskiya domin duk wanda ya zalunci wata al'umma, to hakika Allah ba zai bashi haka ba.
To za mu kammala shirin na yanzu da takaitattun labarai.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da faɗan da ake yi a jihohi biyu na arewacin Sudan ta Kudu, da kuma watsiriyar jejeniyar tsagaita wuta wadda gwamnati da ‘yan tawaye suka rattaba hannu tun farkon shekarar da ta wuce. A wata sanarwar da ya gabatar a daren jiya Lahadi, kwamitin ya ce rashin bin dokar sojan gwamnatin da suka yi ya tilastawa mutane sama da 100,000 gujewa gidajensu, har da kawo cikas ga masu aikin jin kai a yankin. A yau Litinin ne sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi imanin cewa mayakan Iraki masu goyon bayan gwamnati da cewa za su iya ƙara ƙwato babban birnin Ramadi daga hannun ƙungiyar ISIL, da yake magana a kwana ɗaya bayan da ƙungiyar ta bayyana samun nasarar ƙwace yankin na Ramadi. John Kerry ya ce wannan wata dama ce, kuma yana da ƙwarin gwiwa cewa cikin ‘yan kwanaki masu zuwa za a samu nasarar ƙwato birnin. Sakataren harkokin wajen Amurkan John Kerry ya haɗu da shugabar Koriya ta Kudu Park Geun-hye da kuma ministan harkokin wajen ƙasar Yoon Byung a babban birnin Seoul domin tattauna batutuwan tsaro da kuma batutuwan da ke tsakanin ƙudoyin biyu. A wani taron manema labarai da shugabannin suka yi bayan taron na yau Litinin, Kerry ya ce Koriya ta Arewa ba ta kai kusancin iya haɗa makaman nukiliyan ba da zai sa Washington ta fara magana a kai ba. Ya kuma ƙara da cewa ya zama dole a ƙara matsawa Pyongyang lamba.
To masu sauraro, yanzu jidan kusan karfe 11:30 na safe ne a gogon Washington DC, kuma na zamu sallama da ku sai kuma shirinmu na dare idan Allah ya kai mu, lokacin da zamu gabatar da labarin wasanni. A halin yanzu kuwa Jummai Alice a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai anjima. To amma a halin yanzu a dakaci yau da gobe.